Gautan fada da hujja ba, gautan fada da makami ba.
Asusun tallafawa manyan makarantu na TEDFAM ya yunkuro domin waiwarin ɗaliban da suka samu tsaiko a batun ƙaro ilimi a ƙasashen ƙetare da nufin inganta harkar ilimi a wannan ƙasa. Kotun ɗaukar ƙarar zaɓe ta sauke zaɓen da ya baiwa Honorable Abdulmumin Jibrin Kofa na jam'iyyar APC nasarar zama kujerar wakilcin Kirda Bebeji a majalisar ƙasa, tare da ba da wa'adin kwanaki 60 ga hukumar zaɓe ta INEC domin shirya wani zaɓen a tsakaninsa da Honorable Adidat Tiako na jam'iyyar PDP. Da alama sai jagororin siyasar jihar Kano sun kai ɗauki ƙaramar hukumar birnin Kano domin tsawatar da masu ƙoƙarin dawo da hannun agogo baya kan siyasar Sara Suka, biyo bayan tsamin dangantaka da kuma rabuwar kai tsakanin jagororin siyasar wannan yanki. Duka dai cikin wannan shiri na kowane gauta. Masu sauraro, assalamu alaikum. Salisu Baffayo ne ke muku sallama ta cikin wani sabon shirin kowane gauta da ke kunshe da tsantsan rayin 'yan siyasa na kashin kai bisa al'ada ta demokuraɗiyya, kamar yadda kundin tsarin mulkin ƙasa sashi na 39 ya ba da dama. Matakin tura ɗalibai ƙasashen ƙetare domin ƙaro karatu na daga cikin ƙudurin gwamnatin tarayya ƙarƙashin asusun tallafawa manyan makarantu na ƙasa, wato TEDFAM. Ta yadda a wasu lokutan akan tura malaman manyan makarantu ƙetare da zimmar inganta tsarin koyo da koyarwa bayan dawowa gida Najeriya. Tun a shekarun baya ne dai, idan mai sauraro bai mance ba, wannan hukuma ta TEDFAM ƙarƙashin jagorancin Farfesa Bagwaro ta aika da waɗansu rukunin ɗalibai galiban ƙasashen Turai. Sai dai karatun nasu bai yi nisa ba, aka samu canjin shugaban hukumar, wanda kuma ya saje da lokacin da tattalin arzikin ƙasa ya tasamma taɓarɓarewa, la'akari da tashin gwauron zaɓe da dalar Amurka ta yi a wancan lokaci, da a iya cewa shi ne musabbabin haifar da tsaiko sakamakon rashin cika kuɗaɗen tallafin karatun nasu a wancan lokaci. Da yake a yanzu an samu wani yanayi da ungulitai komai gidanta na tsamiya ne, kuma ya haifar da limamin TEDFAM ɗin Bagwaro ya sake waiwarai matsayin waɗancan ɗalibai, wanda ya fara da yin rangaji ƙasashen domin sanin inda aka kwana da kuma inda za a tashi, wanda rahotannin da ke iske mu ke tabbatar da cewa komai ya zo ƙarshe, tunda dai tuni ɗaliban sun koma fagen daga domin ci gaba daga inda aka tsaya. Cikin waɗanda ke sanya idanu domin tabbatar da wannan ƙuduri ya tabbata daidai da buƙatar wannan ƙasa, har da kamfanin Gentle Bash ƙarƙashin jagorancin Alhaji Bashir Hayatu Gentile, wanda ke can ƙasar Birtaniya, yake kuma tabbatar da gamsuwa da wannan tsari ƙarƙashin Farfesa Bagwaro.
Wanda a nan UK kawai akwai ɗalibai sama da 500 wanda TEDFAM take ɗaukar nauyi, a Malaysia akwai wajen 10,000. Yaji kukansu kuma yi musu alƙawarin cewa wannan abu duk da ba haki ba ne ya ba da haki, amma zai duba ya gani. Allah cikin ikonsa ya taimaka ya ga cewa ya kamata ya ba da wannan kuɗi. Yanzu an fara biyan ɗaliban nan, aƙalla yanzu an biya ɗaliban da suke Ingila da Amerika da India da Cyprus aƙalla miliyan 533,475, wanda kuma wannan kautanye daga gare shi. A tafiyar da muka yanzu shi ne kamfanin Managing Television Global Investment Limited, wanda shine chairman, kuma TEDFAM ta ba mu aikin duwa zuwa mu sa ido mu ga an tabbatar an yi abun nan tsakani da Allah. To yanzu mun kasa tafiyar kashi uku, je yanzu mun zo muna London, kashi mun gani mun zo mun tabbatar wannan abu kowa ya samu kuɗin sa, kuma ranar Lahadi za mu ce ƙasar Malaysia can Kuala Lumpur can akwai jami'o'i guda 9 su ma za mu gani, sanannen kanan kuma za mu ce ƙasar Amurka birnin Washington.
Tun a baya an riga an sallama su waɗannan ɗalibai, an ba su dalolin su da za su ishe su har su kammala shi wannan karatu. Yanzu wani abu ne ya sauya, aka shiga cikin yanayi daban, baka jin sake ɗiban kuɗi din a ƙara ba su zai iya zama wani abu daban?
Ai, ita gwamnatin demokuraɗiyya musamman an katin idan ta taimaki alu, in ka ɗauka kuɗin gwamnati aka ɗauka aka ba su suka tafi suka yi karatun nan, to sun je za ka yi shekara 5 kai shekara 3 karatu ya yanke, kaga ɗalibin ya yi asara, ƙasar Najeriya ta yi asara, amma ba su kuɗin tunda akwai kuɗin mai kon ajiya a kashe su ta hanya mara kyau. Shi Farfesa Bagwaro ya ga ya dakatar da duk wasu abubuwa, ya ɗauki kuɗin nan a ƙarshen kansa ya ba wa ɗaliban nan gabaki ɗaya domin su gama karatun nan.
Alhaji Bashir Hayatu Gentile kenan shugaban kamfanin Gentle Bash a wannan ƙasa. Cikin kunshin waɗannan ɗalibai da ke can Birtaniya akwai Mejo Awal Isa, wanda ke zayyano ta fuskar da wannan ƙaro karatu da hukumar TEDFAM ta ɗauki nauyinsa zai amfanar da al'ummar wannan ƙasa.
A yanzu a yanayin da Nigeria security challenges da take facing, irin wannan karatun zai fi taimakawa ga al'umma. Kuma mun gode Allah, na zo na yi karatu na gama, in na dawo kuma muna tunanin karatun mu using din sha Nigeria mu taimaka wa security challenges da muke facing.
Akalla kun kai ɗalibai kuku nawa waɗanda kuka samu irin wannan dama a halin yanzu, sannan akwai 'ya'yan talakawa da dama kuma a cikin ku da suka ci gajiyar hakan?
Akalla mu ɗalibai da muke nan UK minimum a ce 500, kuma a cikin 500 ɗin nan ina gas from kaman 70 a riga an biya su cikin wannan taimakon nan da aka intervene na stranded student na UK. Yadda za ka kawo ka nan is very transparent. Ko kai dan talaka ne ko kai dan mai kuɗi ne is transparent. Za ka apply through institution dinka su forwarding zuwa telephone a processing is a very free and fair process na zuwa nan UK karatu.
Wace riba ce ga gwamnatoci dangane da daukar irin waɗannan matakai na tallafawa wa dalibai su je su karatu a kasashen ketare?
Na daidai karatu a nan Ingila zaka samu qualitative education. Sannan personally ni course da na dauka nake specializing akai security intelligence course ne wanda ba za ka same shi a university din Nigeria ba. A nan ma kasashen waje ba ko university ne suke yin sa ba.
Sai dai wannan yunkuri da gwamnatin Buharin ke yi domin ciccaba harkar ilimi zuwa mataki na gaba na zuwa ne a daidai lokacin da gwamnatin ke fuskantar hamayya ta bakin tsohon ministan kasashen ketare Alhaji Sala Lamido dangane da abin da yake cewa rashin gani a ƙasa akan yin fice-ficen da shugaba Buharin ke yi a wannan lokaci. Cikin ganawar da ya da sashen Hausa na muryar Amurka mun ji gabar da Lamido kenan ta cewa kamata yayi a ce zuwa yanzu al'ummar ƙasa sun fara ganin alamun ribar yawan wannan balaguro har ma yake ganin akwai buƙatar shugaban ya waiwai ƙwararru akan sha'anin diplomasiya domin ta haka ne kadai talaka zai fara gani a ƙasa wai da aka ce da kare ana biki a gidan su
a zo a ce fitar da aka yi wa ga abin da aka wanta bayani to shikenan to shine kace wa mu lokacin mu din mun fitan amma mun ce ga abin da muke yi kun yi magana ba yace mu ya fita cewa akan ya je Russia ko ya je America cewa suna da shi da ko da Putin ko da shi da wannan Trump ko kaza kaza akan yanayin rashin zaman lafiya Nigeria sun nemi a ba su ainihin sharhori sa zamani akan zaman lafiya akan Boko Haram kan kaza kaza duk wannan abun aikata ce a nan su
amma san da ya je taron majalisar dinkin duniya ayi jawaban sa kaman sun ambato abubuwa irin waɗannan
a to ai fada daban a can auje a gida ka bin yake bayani in kaga duniya cewa kaza 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 a auje sun ji amma a gida ka bin yake ka ga mu wanda yazo al misali dun no su is ka ga kamar idan yazo isa jarin sa hatta ake dake ake hanya ma dake na hanyoyin nan dake ana sace mutane Chinese kunun kunun ba yake saboda haka idan ka je ka ce nayi kaza nayi kaza nayi kaza nayi kaza babu laifi tallan kasa amma da shine su yan kasa ai ba su ganin abu so manar shine duk abin da kai a waje kana idan kasar ka
wai akan din yana da nufin kamar ba ablakanci hulɗa diplomasiyar bane ko kuma a yayi abin yake
to ne da ganin gaskiya magana shine na imani a can a villa akwai ƙwararru kaga dai baba ga nakin gibe na ce ya ce masu ba shawara mun man daura tsohon dan boko ne yana wannan wurin abba kyari banka ne ya san me economy a Najeriya akwai mutane masu basiran gaske masu ƙwarewa a fannin daban-daban wanda ke suna matsayin da zai ce zo ka ba shi harkar kaza kaza ba shi babu karancin ainihin me ake so a yi don kina akwai masu wannan ilimin akwai na Najeriya akwai su a villa ila da shine idan an ba shawara an san me shawara za a fassara ta
tsohon gwamna kuma tsohon minista kenan Alhaji Sala Lamido nan gaba kadan zamu leka karamar hukumar birnin Kano domin jin yadda siyasar wannan yanki ke shirin daukar sabon salo da mutukar ba iwa tufar hanci ba tufa ba lalle ta haifar da dame ido ba amma dai akan wannan doro na hamayya zamu dauki kalaman da ke fita ta bakin tsohon kwamishina a zamanin gwamnatin Kwankwasiya wato Idris Bello Damba zama ritaya wanda ke haska buƙatar takaita yawan babatu domin gujewa sakin layi
duban da yake yawan magana wani yana shiga radio sai awa biyu to ko a ka'idan dan adam in ka je kamar makarantu ba a yin lecture ya wuce minti 45 saboda kunni yana gajiya kwakwalwa ma tana gajiya kana can sauyi to an ka zo kana babatu wajen awa biyu mutane za su gaji kai ma kuma in kai yana kana yawan magana daga gaskiya sai ka shiga ƙarya saboda haka mutane su rinka nazari ba komai ne ake cewa shine gaskiya ba sannan mutum ya zo ya ce su suka ci gwamna an yi zaben shugaban kasa an wuce jam'iyyar da ƙuri'u miliyan an yi zaben sanatoci guda uku ba wanda kuka samu an yi zaben yan majalisar tarayya guda 25 ba wanda kuka samu sannan aka yi zaben yan majalisar jiha cikin 40 guda uku kuka samu amma goma ku ce kun ci gwamna a ina ake haka wani lissafi ne wannan daga ina aka dauko wani lissafi haura ko ina aka ina ne burde wannan tawatan kamar kana ci gidanka kana bacci sai barawo ya shigo yana dan kwashe-kwashe kawai sai Allah ya kan da kai saboda baya so kai asara saboda ba da banka asara sai ka tashi kana shi ka zo ka tsaya kan ƙwarawo gashi yana ta diban kaya da ya ganka kawai sai yayi ihu ya tsalle ya kama kai shi kuma kai fara ihu yana maka ihun ƙwarawo a gidanka kayanka yake diba fa haka suka yi la ta masu
General Idris Bello Damba zauke nan guda cikin jagororin jam'iyyar APC a nan Kano jam'iyyar dake da Alhaji Alhassan Ibrahim zuwa ciki a matsayin kakakinta a mataki na karamar hukumar Kumbotso wanda kamar yadda muka fara kawo muku a shirinmu da ya gabata shi ma yake dorawa akan tabbatar da sabon salon shugabancin kwamitin CRC a wannan karamar hukuma karkashin jagorancin Alhaji Ma'aza Haladi Yan Kusa
da abin da izo cikin garuruwan mu 35 to muna yin sahau da kafa hatta wannan kafa wannan CPC din mai girma shugaban karamar hukuma ba daki ya shiga ba zuwa yi aka zauna aka ba shawara to Bahaushe ko ya ce aikin mai shawara baya baci saboda haka mai girma shugaban karamar hukuma aikace aikacen nan da kai kudu da arewa gabar da yamma a karkashin tutar jam'iyyar APC mu ne maka godiya da kuma tsaro da kasa an gine mana police station na fan shekara ina nan kuna sane ya kafa kwamitoci domin tsaro masu girma dillalan fili da masu bada hayar gida an zana musu pam to wannan yasa shugaban karamar hukuma kudu da arewa gabar da yamma ibaza idan sa domin ya ga wane ne bata gari wane ne yake cikin gidan haya daga ina yake me aikin sa mai girma shugaban karamar hukuma a wannan muna godiya jajircewa da kai da kai ruwa da aikin hanya muna godiya da rike mutane da kake yi ba dare ba rana jam'iyyar APC ba za ta canja ka ba sai dai saboda haka muna nan tare da kai da munufar mu ta jam'iyyar APC.
Alhaji Alhassan Ibrahim zuwa ciki kenan kakakin jam'iyyar APC a karamar hukumar Kumbotso yankin da Mustapha Jeje Sheka ya fito domin mika sakon godiya ga wadansu hadimai da yake cewa kokarin sa ne jigon samun nasarar gwamnatin Ganduje a jihar Kano.
Ba abinda za mu ce muku game da wannan harkar sai dai Allah ya saka muku da alkhairi mai girma gwamna ka damka amana inda ya kamata ka damka ta duk wani nauyi da ka sani a wannan kungiya ana sauke shi mu muke gaya maka mu muke zagaya muke ganin duk abinda ake suna musuluntar da maguzawa suna taimakon marayu suna taimakon marasa lafiya mata masu ciki da duk wanda ya kamata a taimaka karkashin jagorancin Isa ɗan baba mai girma Mansur Yusuf Gawuna Allah ya saka maka da alkhairi a matsayin ka na jagora na wannan kungiya baka kowa a wannan kungiya shine mai girma deputy gwamna ga satar amsa indai kaga mai girma gwamna suna kuskus da mai girma deputy gwamna to Isa ɗan baba da shine Mansur Yusuf Gawuna sun kawo shawara nan da wata daya zaka ga ayyuka na alkhairi domin sun gawa mai girma deputy gwamna ga halin da wani wuri yake ciki zai sako da gudu daga kan benan sa sha sai wajen mai girma gwamna
yaba kake amma an ce su ne silar faduwar gwamna a wannan yankin
la ai ba abin da zaka ce wannan mutanen Allah yau na gode maka ni Mustapha Jeje Sheka ina cikin farin ciki ina kira da duk masoya na duniya gobe za mu dauki azumi na munna
matashi Mustapha Jeje Sheka kenan dan jam'iyyar APC a nan Kano idan muka laika farfajiyar da aka kaddamar da tallafawa marayu karkashin gidauniya zaitawa a garmar hukumar birni kuwa a yau mun iso gabar daukar kalaman honorable Ibrahim Aliko Kansila a wajen wancan taro wanda yake godiya ga waɗanda suka yi uwa da makarbiya wajen yiwa marayu gata ta hanyar tallafawa ilimin su a wannan yanki
damu a wurin wannan taro mai albarka inda aka kaddamar da tallafi na yara in primary da junior secondary kuma abu yayi kyau an yi shi cikin nasara babu abinda zamu ce sai dai mu godiya Allah a wannan taro da aka yi musamman mun mutanen da suka bada gudunmawa wanda suka bada gudunmawa a cikin wannan tallafi da aka yi kamar irin su Musa Mujahid da sauran mutane da suka bada gudunmawa muna fatan ubangiji Allah ya ninninka musu da abinda suka bayar kuma Allah ubangiji ya bada karfin gwiwa wanda babu su tallafa ba su ma su shigo domin a tallafa mutanen da ya kamata dama irin waɗannan abubuwan ake da bukata idan an zo na abin alheri mutane su shiga su sa hannun su domin su ma su samu tabarruki wannan muna godiya ga Allah kuma da fatan wannan gudiya Allah zai tabbata Allah kuma ya tabbatar mana da alheri a cikin wannan gudiya
Honorable Ibrahim Aliko kenan kansilan zaitawa a karamar hukumar birnin Kano karamar hukumar da kurar siyasar take ci gaba da turnikewa tun bayan rabuwar kan jagororin wannan yanki wanda ayau Ilyas Koki ya zo dauke da waɗansu kalamai na ƙara yin kira ga gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje akan ya sake tunani dangane da mutumin da yake kokarin baiwa amanar al'ummar jihar Kano
mai girma gwamna a dauko mutun daga bangaren shi a ban Ibrahim Shirin a bashi commissioner wannan shine kaida kuma wayanda suke zuwa suna taba mutunci da muhibba irin ta Hamza Darma irin su Gali na Abba irin su Murtala Dandwaki irin su Kingibe jagoran karamar hukumar birnin shi a ban Ibrahim Shirin na ji su a wanda kuje suna magana akan cewa wai Hamza Darma bai fito ya mutu bayani ko an bashi rumfa ko ba a bashi ba to alhamdulillah a wani daku ya tabbatar mana bai ba Hamza Darma rumfa kofin bai ba idan kuma an bayar Hamza Darma ya to ya kareta cewa ba a bashi rumfa kuma ya ce idan da lambar rumfar da aka bashi a kofin bai a fada shi zai sa a ji a rushe
shi ne suka ce ya je ya sayar da rumfar a ji a rushe mutane rumfar su bayan ya sayar
wannan propaganda ce a nan magana ake ta su zo su yi bayani akan naira miliyan 6 da take ofishin mu yi magaji wacce aka kai a bangaren kasuwa kofin bai wanda aka cin da rashawa ya gilla wanda za mu kai karar tarihi shi kotu kwanan nan irin bata kala da kofin bai
kuna da hujja
muna da hujjoji akwai layin da na ba kofin bai sai da kake tano saboda ba hanya wannan mutumin al'uwa kasuwa kofin bai ku tashi da alƙunin ranar Litinin za mu yi azumi kuma da izinin Allah wanda ba za a ba wannan mukamin komishina ba a ƙaramin kuma bane
sun ce hasada ce kuma hasada ga mai rubuta
su ne suke hasada suke jagoran ƙaramar kuma binne shi a ban Ibrahim Shadda hasada al'ummar jihar Kano fa ake wannan mutumin fa yana ɗaya daga cikin wanda ya jawo mana hakka tafi in conclusion a jihar Kano
matashi Ilyasu Koki kenan ɗaya daga cikin hadiman wakilin birni a zauren majalisar ƙasa ko da yake wannan rikici yayi na so har ƙaramar hukumar Gwale biyo bayan rigar kariya da aka jiyo Abdulhadi Awilo na sanya wa Muntari Ishaq ya kasai wanda ya baiwa Aminu Adam damar gorantawa Awilo akan barinsa da kuturan bawa bayan cin ganimar yaƙi da alama dai wancan gori ya tada tsamin SA Abubakar Sunusu Dorayi wanda ya zo shaidawa duniya irin gogormayar da Awilon yayi wajen tabbatar da gwamnatin Gaddujiya a karo na biyu
irin gogormayar da aka yi da shi a cikin wannan fage na siyasa tun daga farko har gama yakin da shi aka yi kuma kullun aikin sa jam'iyyar APC da kuma taimakon al'umma a duk inda ya samu dan jam'iyya ko kuma wasu mutane da yake sanar da taimako ya da taimaka musu akan dukkanin abin da ya shafi mutane da kuma harkar wannan jam'iyya
shi me kuke so a shi shugaban jam'iyyar ya masa
muna kira ga shi shugaban jam'iyya ne domin ya san Abdulhadi Dalata Awilo jarumi ne abokin tafiya da aduba wata kujera da zai ƙara ci gaba da taimakon al'umma da yake yi a bashi a jihar Kano domin na tabbatar da cewa in ya samu wannan kujera zai ƙara zage dantse akan dukkanin abubuwan da yake na alheri da kuma ƙara samun nasarorin wannan gwamnati
amma da yawa can ba yana yin taimakon alkhairin kamar yadda ka ambata bane ba domin samun nasarar jam'iyyar yayi ne dama dan a washe makami
duk wanda aka yi yaki da shi ana buƙatar cewa ya samu wata dama da zai ƙara taimakon mutane sai da ka wannan damar da muke kira da a bashi a cikin wannan gwamnati za ta ƙara masa ƙwarin gwiwa taimakon da yake yi na harkar gina makarantu da masallatai yan jam'iyyar
da na masallatan da taimakon yake daga ina yake samu yake taimaka da wannan aikace aikace
ai shi mutum ne dan kasuwa kuma arziki wanda duk inda yake a harkar nema an cewa yana da abin da zai taimaki mutane kuma taimaki dukkanin jam'iyya da dukkan
abin da amma za ku ba shawara ya ci gaba da kula da harkokin kasuwancin nasa ba yana taimaka jam'iyyar a gefe guda
duk dan kasuwa yana buƙatar yayi alaka da gwamnati alaka da gwamnati na ƙara fada masa hanyar da zai bi ya shiga ya taimaki mutane ya nema musu alfarma
Honorable Abubakar Sunusu kenan mataimaki na musamman ga shugaban majalisar ƙaramar hukumar Gwale daga gwalan kuma bari mu leka karamar hukumar tarauni wanda muka je wakilin sa a zauren majalisar ƙasa wato Honorable Hafizu Kawu ya gudanar da wani taro na masu ruwa da tsaki domin tattauna matsalolin al'umar wannan yanki cikin waɗanda suka gabatar da jawabi akwai shugaban dattawan jam'iyyar APC Alhaji Tallame Unguwa wanda ke fayyace nagartar kawun biyo bayan tunawa da asali
to muna so mu ga yawa mutane cewa kullun na faɗa Hafizu Kawu dan halal malabin mu ne Hafizu Kawu bana jin ya kai watanni da yawa akan mulkin nan amma Hafizu Kawu a wajenmu yanzu ya faɗan shekara 500 tun akwai saboda haka muna gode wa Allah da yasa muka rubuta wayansu masu kawo fitina saboda wannan dalilin mun zaba dan halal amma ba dan halal mana bane muna ga ya mutane ai koyi da wannan karin hukuma ta mata tarauni domin zaman lafiya domin wato baiwa mai girma gwamna daraja da mutunci a wannan karin hukuma ta mata tarauni yanzu ba mu da abokan hamayya kaman anda mai girma da tarayya yazo ineme zai zauna da mutanen sa musamman ko nawa local government da na kuma mazabu muna gode masa kuma daman mun san haka za ta faru duk mutumin da ya san mutunci dole tuna baya kamar da dan majalisa faɗa cewa aje a dinga yin taro a mazabu tanan ne shi dan majalisa tarayya zai gano cewar akwai matsala a guri kaza domin a zo a gyara dole mu gode wa dan majalisa tarayya a yanzu nan kamar da cewa dan jami'a faɗa an mun ce yanzu ga mutane da ka dauka a taron aiki tun kan ma ya zama balle yanzu ya zama ko ni nan da nake jagora ba zan faɗa ba domin wani ina yi ina cewa ba hayan ga mun ba to har ga alheri ko wannan gare-gare da gine-gine da ake da makarantu cha yi ka faɗa to amma da abin tsiya da abin alheri inda ka yi su baka saka rife ba sai sun fito abin da bai mana a baya ba yau mai gwada masa tarayya Hafizu Kawu yayi mana aikin dan shekara 8
Alhaji Tallame Anguwa kenan guda cikin jagororin jam'iyyar APC a ƙaramar hukumar tarauni a yau ne kuma wata kotun daukar karar zabe da ke zamanta a jihar Kaduna ta zartar da hukuncin sauke zaben da ya bayar Honorable Abdulmumin Jibrin Kofa nasarar darewa kujerar wakilcin Kiri da Bebeji Kotun ta bakin mai shari'a Ajoke Adefoju ta yi umarnin hukumar zabe ta ƙasa INEC akan ta shirya wani zaben nan da kwanaki 60 masu zuwa tsakanin Honorable Dr. Aliko na jam'iyyar PDP da kuma shi kofin a jihar Kano kamar dai yadda jaridar Solid Space ta rawaito idan dai za a iya tunawa tun a ranar 5 ga watan Satumba na wannan shekara ne kotun karɓar ƙorafin zaben majalisar jiha da na tarayyar wannan ƙasa da ke zamanta a nan Kano ta tabbatar da nasarar da Honorable Abdulmumin Jibrin Kofa ya samu a matsayin halittacce kuma zababban wakilin kananan hukumomin Kiri da Bebeji sai dai a iya cewa wannan hukunci ya zo wa mutane irin Honorable Ibrahim Adamu Tuga akan gaba duba da tsawon lokaci da suka dauka suna hamayya da wancan nasara tare da haska matsayin kofin a idan jam'iyyar APC da jagororinta
abu na farko ya san bai ci zabe ba. Abu na biyu ya san cewar yayi wa mai girma gwamna antipati. Abu na uku ya ce Abdullahi Abbas bai isa ba zai karbi umarni daga gare shi ba. Yau ba a je ko ina ba kotu ta yi hukunci ta rushe zaben karamar hukumar Bebeji kamar yadda ake bayyana cewar dama bai ci zabe ba. Wannan ranar ita muke gudu dama kuma mun fada a baya mun ce mutumin nan inda ya tsallake ba zai taimaki gwamna ba. Yau gashi ta tabbata kuma gashi yau wuka da nama ta dawo tana hannun mai girma gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje da Abdullahi Abbas
ma a matsayinka na dan karamar hukumar Bebeji kuma dan jam'iyyar APC wanda zai ce kana farin ciki da wannan abu da ya faru da shi dan majalisar takuki.
Wato aini bakin ciki na anan kwaya daya ne shine jam'iyyar ta za ta rasa kujera.
Me yasa dandanan guyuwarka ta sanyi na cewa jam'iyyar ka za ta rasa kujera duba da ci aka ce a sake zabe?
To da wannan ne nake so in ba mai girma gwamna shawara. Ku yi wa Allah ku yi wa Annabi takarar nan ni na cancanta da ita. Ni
kujerar
mutu ga kujerar ku.
Amma ka nema ne?
Ko da ban nema ba a yanzu mutumin nan a dakace yake an dakatar da shi
shi dakatar da shi.
Jam'iyyar APC ta karamar hukumar Bebeji da ta jihar Kano su suka dakatar ni na fi kowa cancanta a tsaye da ni takarar nan zamu ci zabe kilin kiliya. Amma wannan mutumin inda ya ci amanar gwamna ina so in tabbatarwa da mai girma gwamna mutanen karamar hukumar Bebeji ba za su sake zaben sa ba domin sun ga irin abin da yayi ya ci mutuncin mai girma Abdullahi Abbas ya zo ya ci amanar gwamna. Ni ne amsa a karamar hukumar Kiri da Bebeji a wannan zaben da za a yi.
Honorable Ibrahim Adamu tuka kenan daga yankin Kiri da Bebeji yankin da shi ma Musa Zanka ya zo domin yabawa Alhaji Kabir Dashi bisa irin ayyukan alheri da yake zazzagawa al'umar wannan yanki a matsayin dashin da yake fatan dauka kowane lokaci daga yanzu.
Mazabubaya 15 babu inda Alhaji Kabir Dashi bai je ya shiga ya je ayyuka ba. Ayyukansa na kwana-kwanan nan masallatan Juma'a waɗanda yayi kwaya ya gina masallacin Juma'a a Sakarma, ya gina masallacin Juma'a a Kogo, sannan ya gina masallacin Juma'a a Gabari. To waɗannan limamai na masallatan Juma'a ci gaba da taya wannan bawan Allah addu'a Allah ya kawo masa babban rabo ta yadda za a yi wannan masallatan naku ƙara zuwa ma a ƙara giggina muku ma waɗansu waɗanda suka fi waɗannan a sauran unguwannin ku.
Wanda babban rabo kuke fatan ya samu?
Waye baya fatan babban rabo? Ai in zaka nema ka nema da babban masaki haka Ubangiji ya ce.
Ko dai dan an ce a canja zabe shi yasa tun yanzu ka zo ku kuka fara nema shi dan majalisar ku na jiha Kujerar dan majalisar tarayya?
Ni ba wannan nake ma bayani ba. Ai idan kayi abu na alheri mu zo mu gaya maka.
Ina ma yasa ba ku ce sake maimaita Kujerar da yake kai?
Sau nawa yana maimaitawa mutumin da yayi an gani?
Ma gurare nawa ne aka ce akwai matsaloli masu tarin yawa a wasu daga cikin mazaban da suke a karamar hukumar taku ta Kiru?
Hai ko ƴan adawa an gaya maka Adamu, ko ƴan adawa sun san waye Alhaji Kabir Dashi? Ba ruwansa da kai dan PDP ne, PRP kake? In dai din karamar hukumar Kiru ne ka je kai da matsala Alhaji Kabir Dashi yana ready da ya karbi matsalar ka.
Matashi Musa Zanka kenan daga yankin Kano ta Kudu shi ko Alhaji Dallade mai fata zuwa yayi da kalaman karfafa gwiwa ga babban sakatare na hukumar kasa nan jihar Kano matsayin da yake ganin an dora ƙwarya a bisa gurbinta.
Yadda mai girma gwamna yayi zubi na zakakuran mutane a tsari na kunshin gwamnati, yadda mai girma gwamna ya jera wannan tsari na famanan sakatarori idan ka dauko mun ma'aikatar kasa da safayo ta jihar Kano, yadda mai girma gwamna ya duba mutum mai ilimi wanda yake na layin da ya shafi harkar kasa, wanda ya fara aiki tun yana karamin ma'aikaci a wannan ma'aikatar kasa da safayo ta jihar Kano, wato wannan famanan sakatare Alhaji Tijjani Dawakin fa sai dai mu ƙara alasan barka. Idan ka duba zaka ga cewar daga zuwan Alhaji Tijjani Bello Abubakar Dawakin Tofa wannan babban famanan sakatare ya saisaita ma'aikatan nan ta ƙasa da safayo, dama shi a gidan yake ya san matsalar gidan, ya san yanda za a gyara wannan matsalar. In ka duba zaka ga issue da ya shafi harkar wato compensation na masu gonaki ana nan ana bangaren diya zaka ga cewar sai alasan barka da tsarin yadda ake fulotai sai alasan barka.
Honorable Dallade mai fata kenan tsohon SA Radio a gwamnatin jihar Kano. Kan wace hatsaniya da ke daukar hankali a karamar hukumar birni kuwa kamar yadda muka fara haska muku da alama dai ana neman dawo da barabana domin ko ba komai yancin fadin fada ta wannan kafa an yi ittifakin bai taba zama fada ba domin kuwa ya taimaka wajen dakile siyasar suka da mukami. Alamu dai na nuna cewa mutukar jagororin siyasa a jihar Kano ba su shiga domin yi wa tafkar hanci ba. To fa akwai yiwuwar a haifi damarar ido da ke tabbatar da nakasta siyasar jihar Kano.
wani wasa ne aka taka shi kuma mun karbi goran gayyata wannan abin da aka yi duk abin da aka yi masa wayanda suke sun shina a gaban duk wayanda aka yi wannan abin da wayanda suka samu labari da mahukunta da wanda yake jin zai iya mana magana a jami'iyance kowa tunda an yi wannan abin wallahi ba za mu bura ba kuma sai mun tabbatar wa da duniya cewar mun san yancin kanmu bayanmu aka kuma taba kaman da aka taba an zannan sai mun dauki mataki kaman an taba jiki ne gaba daya dukkan mutumin da ishina yana da yancin da zai wani abu muna da wannan yanci magana muke ta siyasa amma ba taba personality na mutum ba balle har da kai a ce za a kai hannu kan jikin mutum abin nan ma mu yan bakin kasuwa ne wanda isa da wanda yi da wanda ma isan an yi a shirya abin da aka yi wallahi ba zai tafi haka ba kuma za mu tabbatar da wanda cewar mu ne muke da karo municipal a siyasance kowace irin riga muna da ita
gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba
a madadin Nasir Salisu Zango da ya kasance jagoran shirin sai ragowar abokan aiki da suka hadar da Ibrahim Isaac dan Kwarano Khalid Shatima Adam Suleiman Muhammad da kuma Umma Suleiman Salisu Bafayo da na gabatar nake fata ai hutun karshen mako lafiya daga nan Freedom Radio muryar jama'a.